sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau, 1 ga watan Afrilu shekara ta 2022. Bayan labaran duniya, za mu nufi jihar Difa a jamhuriyar Nijar, inda aka fara aiwatar da shirin mai da 'yan gudun hijirar Najeriya da suka bar ƙasar sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Sai kuma rahoto kan shirin fara azumin watan Ramadan. Muhammad Awwal Garba ya yi nazarin ɓullar cutar kwalara a gidajen yarin ƙasar baya ga labarin wasanni da zai gabatar. Amma kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasar Mali da ƙawayenta da su sauke nauyin da ya rataya a wuyarsu a matakin ƙasa da ƙasa, yayin da ake daɗa nuna damuwa kan cin zarafin bul'adama da sojojin ƙasar ke yi a yaƙin da suke yi da masu da'awar jihadi. Yayin da ya amsa cewa masu tsauraran ra'ayin sun yawaita hare-haren da suke kaiwa, Antonio Guterres ya kuma gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yaƙi da ta'addanci da Mali ke yi ɗin kuma na haifar da mummunan sakamako ga farar hula. A wani keɓaɓɓen rahoto da kafar labarai ta AEP ta samu jiya Alhamis, ina mai jaddada muhimmancin nauyin da ya rataya a wuyar ƙasar na amfani da duk ikonta wajen ganin ana aikata daidai, da kuma tabbatar da cewa matakan soji da take ɗaukawa, ciki har ma da waɗanda ƙawayenta ke ɗaukawa, sun kasance kan ƙa'idar ƙasa da ƙasa, a cewar shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji biyu daga mukamansu. Ya kira janar-janar ɗin matsorata. Ɗaya daga cikinsu shine shugaban sashen tsaron cikin gida a babbar cibiyar harkokin bayanan sirri na ƙasar, a yayin da ɗayan kuma ya kasance shugaban sashen bayanan sirri na yankin Kherson. Shugaban na Ukraine ya ce shi bai da lokacin ɗaukar mataki kan waɗanda ya kira maciya amanar ƙasa, to amma sannan a hankali za a ladabtar da dukkaninsu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kwace ton 14 na kayan agaji waɗanda aka yi jigilarsu cikin motocin bus 12 jiya Alhamis a kudancin Ukraine. Kayan agajin sun hada da abinci da kuma magunguna. Wani hatsari da ya auku yau din nan Juma'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar Sabiya ya yi sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 20, a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar ta Sabiya RTS a takaice. Hatsarin ya auku ne a wurin haƙar gawayin kwal na garin Soko da misalin ƙarfe 5 na safe a gogon yankin. RTS ta ce wani sashin ramin haƙar kwal ɗin ne rufta kan mutanen ciki. Shugaban asibitin Alexinak da ke kusa da wurin, Roger Job Zinozovic, ya ce an garzaya da mutane 18 asibiti akasari da raunuka marasa tsanani. RTS ta ce akwai masu haƙar kwal 49 cikin ramin lokacin da hatsarin ya auku. Ba a dai ba da ƙarin bayani ba nan da nan. A Najera, a birnin Mariupol na kudancin Ukraine, a ga koshin Rasha za ta mutunta alkawarin samar da wata 'yar maraba ta jin ƙai wadda za a yi amfani da ita wajen shigar da kayan agaji cikin birnin da kuma wajen kwasar jama'a daga cikin birnin. Har yanzu muna sa rai, muna harmar dosar Mariupol, to amma har yanzu ba a tabbatar hakan na iya yiwuwa ba, a cewar Ewan Watson, wani mai magana da yawun kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa a yau din nan Juma'a. Jiya Alhamis dai, sojojin Rasha sun tsaida tawagogin kayan agaji da kuma motocin bus masu kwasar jama'a. Babban jami'in diplomasiya na ƙasar Turkiya, Mevlut Cavusoglu, ya faɗi a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin jiya Alhamis cewa ƙasar Turkiya na ƙoƙarin sake kawo sassan biyu kan teburin tattaunawa. Shugaban tawagar Ukraine David Arakamiya ya ce za a koma tattaunawar a yau ɗin nan Juma'a ta kafar bidiyo. A halin da ake ciki kuma, wani jami'i a yankin ƙasar Rasha ya ce wasu jirage masu saukar ungulu na ƙasar Ukraine sun kaddamar da wani hari kan wata babbar ma'adanar mai ta depo da safiyar yau ɗin nan Juma'a a birnin Belgorod na ƙasar ta Rasha, kuma wurin ya kama da wuta. Wannan ne karan farko da Rasha ta bada rahoton cewa Ukraine ta kai wani hari a yankin kasarta. Wasu jirage biyu na sojojin saman kasar Koriya ta Kudu sun ci karo a sararin sama a yau dinnan Juma'a a yayin wani atisaye, inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu, shi kuma na hudu har yanzu ba a ma san inda yake ba a cewar hukumomi. ‘Yan kwana-kwana sama da 30 da masu ayyukan ceto sun fara binciken inda jirgin ya faɗo, a cewar kafar labarai ta Yonhap, wadda ta samo bayanai daga jami'an kwana-kwanan. Hatsarin ya faru ne da nisan kilomita 6 kudu da ƙaramin filin jirgin sama na KT-1 da ke birnin Sachon na kudu maso gabashin ƙasar, da misalin ƙarfe 1:30 na yamma agogon yankin, a cewar rundunar sojin saman. Duk da ƙoƙarin ceto rayukansu da suka yi, matuƙa jiragen uku sun mutu, sannan ɗaya kuma ya ɓace, a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani ta ƙara da cewa ta kafa kwamitin binciken gano musabbabin hatsarin da kuma ɓarnar da ya haddasa. A ƙarshe jiya Alhamis, shugaban Tunisia Kais Saied ya ce ba zai gudanar da zaɓe cikin watanni uku bayan rusa majalisar dokokin ƙasar a wannan satin ba, wanda wannan mataki ne na farko na salon mulkin kama karya, bayan da ya tura akasarin madafun dimokuraɗiyya can gefe. Jam'iyyu daga ɓangarorin dimokuraɗiyyar ƙasar ta Tunisia da kuma ƙungiyar ƙwadago mai ɗimbin tasiri a ƙasar sun yi nuni da kundin tsarin mulkin ƙasar wajen buƙatar shugaban ƙasar ya gaggauta gudanar da zaɓe, bayan da ya ce zai rusa majalisar dokokin ƙasar ranar Laraba. Ban san inda suka samu irin wannan fasarar ba, a cewar Said a bidiyon ganawarsa da Firaminista Najla Budan da aka sa da dare a shafin Facebook na shugaban ƙasar. Jiya Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka ta yi matuƙar damuwa da rusa majalisar dokoki da Said ya yi.
Gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Jifa ta Jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara kwashe 'yan gudun hijirarta da ke a Jifa bayan kusan shekaru 8 suna gudun hijira sakamakon rikicin Boko Haram. Matakin farko na kwashe 'yan gudun hijirar ya shafi iyalai kimanin 1,000, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Abubakar Isa ya aiko mana.
Kawo yanzu dai iyalai 500 na cikin 1,000 ne hukumomi na tarayyar Najeriya suka kwashe daga garin Boso na jihar Difa zuwa garin Malfatiri na tarayyar Najeriya bayan zaman gudun hijira na tsawon shekaru 8 a garin na Boso. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun bayyana mana farin cikinsu kamar haka.
Ya mu ma hankalinmu ya tashi akan mun ji murnan za a maida 'yan malam fatiri. Mu ma ƙwarai muna son haka, tunda duk inda muhallin kai ke kai ma ka fi so kana murna a maida ka kasanka ka samu kai ma zaman lafiya. Ko da a ce yau aka zo aka ce mana za a maida, an ba za mu yi ba, saboda mu ma muna son mu je mu kai wahalin mu zauna inda mu dai kawai mun fi so a maida mu kasan mu.
Kuma mutane da yawa sun riga sun matsu, ko kuma sun matsu cewa mafada su koma za su koma, amma adadin mutanen da aka bada kwata-kwata adadin mutane 1,000 ne. Gaskiya a ƙara adadin mutane yawa, ko da yake yanzu aka maida mutanen, idan aka ga yanayin lafiya in ta samu, insha Allah muna tsammanin cewa wai ba ma sai gwamnati yace zai maida ba, mutane kusan kowa ma zai koma da kanshi. Fatanmu da anan Allah ya sa da lafiya ta tabbata.
A nasu wajen, kungiyoyin da ke kula da kare haƙƙin 'yan gudun hijira a jihar ta Difa sun yaba da wannan matakin na hukumomin Najeriya. To sai dai sun nemi hukumomin su ƙara yawan 'yan gudun hijira, domin masu buƙatar komawa gida na da yawan gaske. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin, Bello Ibrahim, ya yi mani ƙarin bayani.
Alal haƙiƙa mutanen da suke Difa suna ƙoƙarin su ga su ma a ce an maida su, domin hakan yana taɓa zuciyarsu, musamman wanda kuka fito tare da su aka wayi gari aka ce an maida wani ɓangare, ko kuma ɓangaren ku ba a zo yi zuwa gare su ba. To lalle hakan zai saka ka riƙa jin hankalinka yana tashi. Fatansu, kamar yadda muka zauna da su 'yan gurin hijiran, bisa bincike da muka yi na ƙoƙarin, su ma suna so su ga sun koma sun nuna cewa lalle gwamnati ta tana da su ta yi kokarin maida su domin duk abin da za a yi ya zamto an taba kowane bangare.
Su ma dai hukumomin Niger sun yaba da wannan matakin na hukumomin Najeriya domin a cewar su wannan wata alama ce da ke nuna cewa zaman lafiya ya fara samuwa a kasashe biyu, sannan matakin zai taimakawa wajen kara hada-hadar kasuwanci a garin na Boso. Hassan Kacallan Laula shine magajin garin Boso.
Shi gaban da yawa ne tunda a da Boso ana kuma guda ne ta garin ta bangaren yamma. Yau gashi nan an samu an gode ta bangaren kudu Boso gabas, wannan mutane suna da gida kariya ta harkan kasuwanci wani abu da za su kai jama'a kai fara da murna.
A yanzu haka hankula sun karkata kan makomar 'yan gudun hijirar Najeriya da suka fara komawa gida. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amerika daga Difa a jamhuriyar Niger.
To a gaida Abubakar. Yau Juma'a 1 ga watan Afrilu ita ce ranar 29 ga watan Shaban, kuma ranar da al'ummar musulmi ke duban jinjirin wata. Wakilinmu Muhammad Nasir ya yi nazari akan duban watan, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Tabbatuwar ganin wata a musulunci shike tabbatar da soma kidayar kwanakin watan da soma ibada wanda ake yi a cikin wannan wata. A Najeriya, shugaban majalisar koliya kan lamarin addinin musulunci ne shari'a ta baiwa dama sanar da musulmi ganin watan musulunci, wanda kuma aiki ne da majalisar mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ke gudanarwa a cewar shugaban kwamitin bayar da shawarwari akan lamarin addinin musulunci na majalisar, kuma wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaidu.
Ba wai sai lokacin dibin watan Ramadan ake duba wata ba, ko kuma ke ba da sanarwa ba, kowane ƙarshen wata 28 ga wata gare shi ana ba da sanarwa cewa gobe 29 ga wata musulmi su dibi wata, an gane shi su aiko ma wayan kasarsu, daga wayan kasarsu ku su aiko ma majalisar sarkin musulmi, ta haka nan za a tabbatar da an ga wata ko ba a ganshi ba.
Bayan amfani da wayan kasa da sauran shugabannin al'umma akan abin da ya shafi lamarin ganin wata, haka ma majalisar ta fitar da lambobin waya da jama'a za su tuntubarta akan batun na ganin wata, amma fa akwai tsarin da take bi kafin tabbatar da ganin watan. Malam Yahaya Muhammad Boyi, shugaban malamai na jihar Sokoto, shine sakataren kwamitin na majalisar mai alfarma sarkin musulmi.
Sannan kuma wannan kwamitin na zama zai zama don shi karbi rahotanni na uwayen kasa da masu bugo waya da ma fitowa kawo shaidannu da kan uwayen kasa da aka kusa za fito da su ga wata.
Duk da hakan, wasu lokuta akan samu rabuwar kawuna dangane da batun ganin wata, musamman a lokacin watan Ramadan. Na zanta da wasu jama'a akan wannan sabanin da ake samu.
To ni na makin a ce wai in an ga wata Saudiya kuma ba a gane shi ba, Najeriya da Saudiya kowace kasa ce ta daban, wadda kuma yanayin mu ba ɗaya yake ba.
To a gaskiya dai shi mutum ba a hana shi ra'ayin shi, amma dai game da abin da ya shafi harkar addini ya kamata a ce mutum yana amfani da ilimin shi.
To kome majalisar da ke bada shawarwari akan lamarin addini ta majalisar mai alfarma sarkin musulmi za ta ce akan batun biyar kasar Saudi Arabia dangane da sha'anin ganin watan Ramadan?
Mafi yawa ana dacewa da Saudi, domin ba dole bane a ce dukkan duniya ta dauki azumin watan Ramadan, saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matali'i. Amma su mahi wasu malamai sun ce babu sabanin ganin wata, saboda magana Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ku dauki azumi idan kun ga wata, to dukkan wani sashi na bangaren duniya sun ga watan nan, to ya isa ma dukkan jama'a musulmi.
Har wayo akwai wasu al'ummomi da ke dogara ga malaman su akan sha'anin ganin wata ba tare da dogaro ga majalisar mai alfarma sarkin musulmi ba, kamar yadda mabiya aƙidar Shi'a a Najeriya ke gudanarwa. Malam Sidi Maneru shine jagora mabiya aƙidar Shi'a a Sokoto.
Dangane da abin da ya shafi dibin jinjirin wata, ana wasa da addinin al'umma. To sai zamanto cewa mu kam mu dai bisa ga irshadi na jagoran mu yace tunda watan nan shari'a ta ce a rinka diba shi, to sai zama muna dibawa. Ta ayyuwa wata ran ya zamanto duk mun dace da yake du dan ba mu adda shi ba gani ne na mukai.
Da yake yau ne ranar duban watan Ramadan a Najeriya da wasu kasashe na duniya. Malama addinin musulunci da masu ɗaiɗaikun jama'a na fatar samun haɗin kan al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Malam Muhammadu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cutar kwalara tana ci gaba da ruruwa a ƙasar Kamaru, inda ta hallaka mutane 7 a gidan yarin birnin Duwala sannan 125 kuma suka harbu da cutar. Wakilinmu Garba Awal ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
A ƙasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu dai cutar gudawa da amai wanda ake kira kwalara tana ci gaba da malala musamman ma a gidan yarin babban ministan kayyar ƙasar Duwala. Kaita cewa irin al'umman da suke cakuduwa a gidan kurkuku ya jira mutum bakwai ne a cikin gidan kurkukun suka ce gagarinku sannan kuma sama da 125 ne ya saka suka guda wannan cutar ta kwalara. Professor Uba Abdul Zaka ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ɓangaren likitocin zamani na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga ƙarin hasken da ya mini a yanda muke tattaunawa da shi kan ruruwar da cutar ta gudawa da amai ɗin take yi a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da kuma gidan yarin na Benin. Profesa, ya aka ji da irin wannan annoba da ta sake ɓarkewa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru inda zai cewa da ana jin ta a waɗansu ɓangarori daban-daban?
Eh,
yanzu gashi a gidajen gidan yarin da ke birnin Duwala abin ya ta'azzara wanda yake har ya kai ga rasa rayuka da kuma waɗansu mutane sama da 125 wanda za ka suka kamu da wani cutar ta kwalara a ƙasar Kamaru. Me za ka balakan wannan matsala?
Na'am, gaskiya Malam Muhammadu Awal, wannan cutan annoban ya barkace a wannan ƙasar mutum wancan sati da ya gabata, to amma a yau nan mutane kamar guda bakwai ne suka rasa rayukansu a gidan kurkuku na nan birnin cinikayyar Kamarun Duwala, to kuma mutane wajen 125 sun rabu da wannan cutan ɗin na kolera. To kasa wannan cutan ɗin kuma cuta ne da ake samunsa a wajen da dauda yake, kuma a wajen da aka cunkusu, kuma da inda ba wani tsafta kamar misali na abinci ko kuma na ruwan sha. To zai sa mutum gudawa amai har ruwan jikinsa ya tsotse. To kaga ruwan jiki kuma ya tsotso, to kaga mutum shi rasa ransa.
Yanzu wannan cutar ta ɓarke a gidan yari da kuma wasu garuruka ƙasar Kamaru, ya kake ganin zaɓin lowa wannan cutar bayan da cewa gwamnati ta ce za a yi allurar rigakafi?
Gaskiya yanzu dai a yau nan gwamnati ta ɗau mataki, ministan kula da kiwon lafiya na ƙasar Kamaru Sonesilans Manauda Malashi ya zo wannan wajen kuma ya gani a yanda abubuwan suke wakana, kuma an yi alkawari za a kawo musu agaji, magunguna, ruwan sha waɗanda suka kamu da waɗannan cutan ma. To yawanci duk yanzu an fitar da su ɗazun nan bayan mangariban nan daga gidan kurkukun nan an kai su asibiti inda aka keɓance su, ana ba su magunguna shi muke kira suwan intensive domin kada su raba waɗansu a wannan gidan kurkuku. Kasa wannan gidan kurkuku mutane za su yi 2,000-3,000.
Baba Mustapha shi ne shugaban kwamitin alluran rigakafin, shi ma ya ce zuwansa gidan yarin al'amarin ya ba shi tsoro kasancewar irin yadda ya ga al'amura suna ta'azzara. Ga tattaunawar da muka yi da shi
wannan matsayin ma'aunan zancen din, muna so cewa dai duka rigakafin da ake yin nan dole kowa da ke rigakafi, domin rigakafi na da kyau. Kuma ka ɗauka ba sai ga kulura kama kuma kulura kuma ba kyau, kuma wanda ma aka kama sun nan kuma suna gangan fitin nan kuma da yawa wajen kusan 20 da yin kai sun wannan cutan din. Da yawa kuma an kawo su nan likitan nan Nebel, da yawa kuma wannan cutan din kuma da yawa sun mutu, kuma a ran kawo su kuma duka da wannan cutan din kuma ɗan kurkuku ne ma guda biyu suka tsira suka gudu. To kun gani yanzu tun gudun nan kuma sun shiga cikin mutane kenan da mun kenan, kuma duka za a bar musu kenan, dole mu yi kokari da mu kare kanmu wannan cutan.
To yanzu a ga gidan fusula mutane sama da 7,000 a cikin wannan gidan yari. To yanzu ku wani irin ka'ida ko doka kuka saka na wajen hana takuduwa da waɗannan masu wannan cutar.
Da waɗannan masu cutar da kuma da kai kaidan da aka saka cewa kada ma a zo sashi ma inda suke. Tun da yake yanzu gina fitan nan kuma an raba shi biyu da ko sabon da aka gina can sashin kilometer 27 an dauki wajejen 2000 an kai su can. Muna gani to an soma ya soma raguwa nan. To waɗannan masu cutar da kuma da dole kuma ba ta so kuma su haɗu da mutane da kai dangan da aka yi musu. Wannan filin nasu kenan ba mai shiga. To malam za ka shiga dai dole ai maka wanka da hawa da ransu magungun da kai da ya kama ka.
Musta Lambala shi ma yana daga cikin masu wayar da kan al'umma wajen tsaftace muhalli da kuma karbar allurar rigakafi na shiya-shiya ya mini ƙarin haske kamar haka.
Wato allurar rigakafi da muke yin shi nan saboda matsayin abun ya zo ya ci kasu saboda shi cutar ta dawo da ƙarfinta tana nan tana lahani ga jama'u. Mun fara allurar ma daga gidan kurkuku ne. Muka allura din na kwana uku ma a gidan kurkuku saboda gidan kurkuku farko guri ne da yake matse mutane suna na cunkuse kaman kwayan gyada. Dole a fara daga nan allurar rigakafi saboda ya kare jama'u da suke gidan kurkuku. To yanzu kuma muna bin gida-gida sako-sako kofa-kofa ana yi mutane bayani a kai kafin mu so mu allurar din na su jama'u kuma a cikin anguwa.
To yanzu a wannan cutar kwalara ya kake ganin jama'a za su karbi kira?
Jama'a za su karbi kira saboda yana nan yana kisa. Abun da yake kisa kuma dole jama'u su gamsu da shi. Don ba yau muka fara wannan ba. Mun fara shi jama'a sun karbe shi da yawa. To yanzu ma da yawa suna tambaya yaushe za a fara. Muka ce musu ya guri ana shiryawa ne saboda yanzu aka gama da gidan kurkuku.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To an jima kadan Awal zai sake shigowa domin gabatar da labarin wasanni. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuma ga Garba Awal ya sake shigowa wannan karan da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna ta dofa albarkacin bakinsu kan karin bacci da kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutum zilarin suka yi da kasar Algeria wanda ta bi kasan Algeria har birnin Algiers ta lakaɗa mata duka. Ana ne kasar jamhuriyar Kamaru ta yanki tikitinta na zuwa cin kofin duniya da za a gudanar. Malam Adamusa Ado masoyin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya nuna mini politikinsa kamar haka.
A gaskiya ina matukar farin ciki sosai yadda Kamaru ta gudanar da wasanta a kasar Algeria. A gaskiya mun yi kokari sosai kasan ba a jira mu a wannan wasan din. An san a za mu je kawai mu yi wasa ne sannan mu dawo gida. Kaga dukan da tai mana a nan Douala a Japoma ta da ke mu ɗaya da banza. To kasan kuma ɗaya da banzan nan yadda FIFA take gudanar da wasanta. Wato in ka saka kwallo ɗaya a waje kana da raga biyu da ka saka kaman kwallo biyu ne. To shi ne muke gani a gaskiya damu wasan zai mana wuya. To da muka je kuma can kasan Algeria shi muka wasan ɗin wato ya zama wato wani wasa ne daban. Ka gane mala walo da suka saka mana wato kwallo ɗaya a nan shi muka kaman jikinmu ya mutu. to da Kamaru ta sake sakawa annan muka taishi muka ce insha Allah sai mun je wannan kwallon kafa na Qatar to ka gani da dan Allah kuma coach mu Rigobertson wanda aka ta zagin sa ma a tashoshin television da yanan gizo gaskiya ya sha zagi sosai to ka gani amma kuma yayi kokari ya canza ɗan wasa wasu da bai saka a mitan ya saka wayansu kuma daban ya ba da wannan tunsa muka da ke a Algeria ya da maza mu je kasar Qatar insha Allah
sai dai dan kasar Najeriya mazauna a kasar ta Jamhuriyar Kamaru sukan akasin haka suka nuna Malam Abubakar Adamu ga abinda yace
to alhamdulillah abinda zan faɗa shine ka san shi wasarkan wasan kwallon kafa dan an samu nasara yana dangantaka da wasu abubuwa hakan akai rashin nasara shi ma yana dangantaka da abubuwa to kaga kowa ya sani Najeriya a wannan karnin tana da ƴan wasa sosai wanda Afirka ma ta koma ita ce ta uku a jadawalin FIFA bayan gama kofin Afirka Ghana kuma tana da koma baya sosai akan yanda take da to amma wani iko na Allah kuma da yake dai haka ya kaddara amma zamu duba akwai sakaci kamar na kocha misali inda Najeriya ta je tekun doki 0-0 ma'ana a Ghana ya dace a cikin Najeriya ko da za a yi draw to a yi 0-0 ne ba a yi 1-1 ba saboda kwalla daya a cikin gidanka yana matsayin kwalla biyu ne to da wannan ne kaga Ghana ta samu nasara ta cira Najeriya kuma gaskiya wannan kowa ya dora alhaki daga coach sakamakon akwai ƴan wasan gefe wanda kowa ya san su bai sa su ba kuma irin kamar su Odion Ighalo wanda sun ritaya ma daga buga man Nigerian Super Eagles yanzu aka dawo da su irin su ga Ahmed Musa da sauransu dai da yawa ƴan wasa wanda suka cancanta suka iya wasa a duniya ma gaba daya suna attacking din Nigeria amma bai dauko siyasa kasu ba sai da ya rage saura minti 12 a tashi to gaskiya wannan rashin nasaran yana da dangantaka da abinda kocin Najeriya yema ƴan ƙasar Najeriya gabaki dai ba wai yema Super Eagles ba
mama awal garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
to a gaida Malam Awal kafin mu karkare ga baban Laila da takaitattun labarai
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga kasar Mali da kawayenta da su sauke nauyin da ya rataya a wuyarsu a matakin ƙasa da ƙasa yayin da ake dada nuna damuwa kan cin zarafin bul'adama da sojojin ƙasar ke yi a yakin da suke yi da masu da'awar jihadi. Yayin da ya amsa cewa masu tsauraran ra'ayin sun yawaita hare-haren da suke kaiwa. Antonio Guterres ya kuma gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa yaƙi da ta'addanci da Mali ke yi ɗin kuma na haifar da mummunan sakamako ga farar hula a wani keɓaɓɓen rahoto da kafar labarai ta AFP ta samu jiya Alhamis. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji biyu daga mukamansu ya kira janar-janar ɗin matsorata. Ɗaya daga cikinsu shine shugaban sashen tsaron cikin gida a babbar cibiyar harkokin bayanan sirri na ƙasar a yayin da ɗayan kuma ya kasance shugaban sashen bayanan sirri na yankin Kherson. Shugaban na Ukraine ya ce shi bai da lokacin ɗaukar mataki kan waɗanda ya kira maciya amanar ƙasa to amma sannu a hankali za a lalubtar da dukkaninsu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kwace ton 14 na kayan agaji waɗanda aka yi jigilarsu cikin motocin bus 12 jiya Alhamis a kudancin Ukraine. Wani hatsari da ya auku yau ɗin nan Juma'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar Sabia ya yi sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 20 a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar ta Sabia RTS a taƙaice. Hatsarin ya auku ne a wurin haƙar gawayin kwal na garin Soko da misalin ƙarfe 5 na safe a gogon yankin. RTS ta ce wani sashin ramin haƙar kwal ɗin ne rufta kan mutanen ciki. Shugaban asibitin Alexinak da ke kusa da wurin, Roger Job Zinodovic, ya ce an garzaya da mutane 18 asibiti akasari da raunuka marasa tsanani.
To masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da kuma yin tsokaci. Kuna kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa a voanews.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin da suka hada da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labarai da Daniel Brown da ya hada shiri da bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.